Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Alhamis 6 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labarai.
Koriya ta Arewa ta sake harba makamai masu linzami nau'in ballistic guda biyu zuwa yankin Japan. Kasashen da ke samar da man fetur a duniya karkashin kungiyar OPEC sun zartare adadin man da suke haƙowa a rana da ganga miliyan biyu. Sannan za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya ta INEC ta fitar da jerin sunayen 'yan takarar gwamna da na 'yan majalisar dokokin jiha.
To, kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa an sako ragowar fasinjoji 23 da 'yan bindiga suka sace a jirgin ƙasa na Kaduna zuwa Abuja.
Alhamdulillah, alhamdulillah, dama ai babban burin mu duk wanda yake wurin nan shine ya samu ya dawo wajen yan uwan shi. Amma wannan abu ne wanda wallahi sai wanda yake cikin shi zai iya ga muka abin da yake yin shi ciki.
Yayin da ake ci gaba da fama da matsalolin tsaro a Najeriya, birnin tarayya Abuja da jihohi 6 da ke makwabtaka da birnin sun kaddamar da shirin taron dangi ma miyagun.
Wannan abin karfafa gwiwa ne kwarai da gaske gudan an yi wannan din, kuma zai zama mafita in Allah ya yarda wacce za ka iya kaiwa ga gaci.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Jami'an gwamnati da na hukumomin tsaro a Najeriya sun ce an kubutar da ragowar fasinjojin jirgin ƙasan nan da 'yan bindiga suke garkuwa da su a watan Maris ɗin da ya gabata. 'Yan bindigar dai sun tada bam ne a hanyar layin Dogon, suka kuma farwa jirgin wanda ke kan hanyarsa ta zuwa Kaduna daga Abuja, babban birnin ƙasar. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar fasinja 8 suka kuma yi awon gaba da wasu da dama. Farfesa Usman Yusuf shi ne sakataren kwamitin tsaro da gwamnatin Najeriya ta kafa don kubutar da fasinjojin.
Allah dai ya kawo mana ƙarshen wannan abun. Yau muka je daji muka anso 23 da suka rage. Kwanan mu uku yau a daji. Ayi za a yi. Ha Allah ya kawo wannan lokacin yau.
Wannan harin jirgin ƙasa na daga cikin manyan al'amura da suka faru a Najeriya a wannan shekara. Abin da ke nuni da irin ƙalubale da ƙasar ke fuskanta a fannin tsaro. Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami nau'in ballistic guda biyu masu tafiyar gajeren zango. Waɗanda suka doshi yankin Japan a yau Alhamis. Pyongyang ta harba makaman ne bayan atisayen haɗin gwiwa da Koriya ta Kudu da Amurka suka gudanar, da kuma dawar wani jirgin yaƙin Amurka zuwa yankin wanda martani ne ga gwajin makaman da Koriya ta Arewa ta yi a baya-bayan nan. Wannan shine karo na 6 cikin kwanaki 12, karo kuma na farko tun bayan da Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami mai cin matsakaicin zango. Gamayyar manyan hafsoshin sojin Koriya ta Kudu da na gwamnatin Japan sun tabbatar da wannan gwaji da Koriya ta Arewan ta yi. Kasashen da ke samar da man fetur a duniya karkashin kungiyar OPEC ciki har da Rasha sun zartare adadin man da suke haƙowa a rana da ganga miliyan biyu. Matakin da ake ganin zai taimaka wa Rasha samun kuɗaɗen da za ta ci gaba da yaƙin da take yi a Ukraine. Kana zai kawo cikas ga yunkurin da shugaban Amurka Joe Biden ke yi na rage hauhawar farashin man fetur a ƙasarsa. Jami'an fadar gwamnatin Amurka ta White House sun soki wannan matsaya da kungiyar mai mambobi 23 suka cimma a Vienna. Masu fashin baki sun ce akwai yiwuwar wannan mataki ya ƙara haifar da komai da tattalin arziki a duniya cikin 'yan watannin da ke tafe. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan, Mahmud zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda aka sako mutane 23 waɗanda suka rage a hannun 'yan bindigan nan da suka sace fasinjojin jirgin ƙasa na Kaduna zuwa Abuja sama da 60 a watan Maris, baya ga 8 da suka kashe, yayin da 'yan uwansu da abokan arziki ke ta murna. Masu fashin baki kuma na ci gaba da ta yi. Daga Kaduna ga Isa Lawan Ikara.
Ajiya Laraba ne dai wani kwamitin mutane bakwai da hafsan hafsoshin tsaron Najeriya ya kafa ya kubutar da ragowar fasinjojin jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna su 23. Sai dai har da ran jiyan kuma ƴan uwan waɗanda aka sako sun ce ba su samu ganin ƴan uwan nasu da aka sako ba. Farfesa Usman Yusuf shine sakataren kwamitin da ya wannan aiki na kubutar da wannan fasinjoji kuma ya ce wannan aiki fa ba yanzu suka fara ba.
Duk lokacin nan wata 6 nan muka yi sallah babba. So mun dade muna wannan abun Allah dai ya kawo mana ƙarshen wannan abun yau muka je daji muka anso 23 da suka rage.
Har dajin kuka je prof?
Warai kwanan mu uku yau a daji.
Amma ya batun lafiyar su wannan mutane?
Alhamdulillahi ko iyalan su ba a bari sun gansu ba, likitoci suna kula da su.
Lalama ce ko karfin soja?
Soja suna nasu, mu ma muna namu. Kuma wanda ya tara mu ai soja ne babban hafsan hafsoshin Najeriya, General Leo Irabo.
A baya wanda aka dinga saki an dinga zargin an yi amfani da kuɗi, kila wasu ce ku nan ba magana kuɗi.
Ni dai ban ga kobo ba da ya fito daga gare mu.
Tunda masana harkokin tsaro suka ce wannan kuma ya nuna cewa ba lalle karfin soja ne zai maganin matsalar tsaro a Najeriya ba. Kamar dai yadda Manjo Yashin Kumar Taya ya nuna wa muryar Amurka.
Lallai kan wannan abin ayaba gwamnatin tarayya ne, sai dai kamar yadda abubuwan suke nuna mutum bakwai ne a matsayin kwamiti suka yi wannan aiki. To kaga babu ma maganan karfin soja a ciki. Ana nufi dai magana ce ta sasantawa. Ya Allah, an je an yi ba ni gishiri in ba kamanda, musamman kasantuwan cewa a can bayan su dama waɗannan mutane sun ce gwamnatin tarayya ta san waɗansu buƙatu nasu, ko ma meye su ƴan uwa da abokan arziki na waɗannan mutane, su dai abin da ake fata yanzu shine an samu nasara kuma ƴan uwansu sun dawo gare su.
Yanzu haka dai ƴan uwan mutanen da aka sako suna ta faman murnar sako ƴan uwan nasu duka dake har yanzu ba su riga sun yi ido biyu da ƴan uwan nasu ba tukuna.
Lalle an sako su kuma mun tabbatar kamar yadda ka sani sora mutum 23 amma 22 ne sai yarinya a shekara 2. Alhamdulillah dama ai babban burin mu duk wanda yake wurin nan shine ya samu ya dawo jan ƴan uwan shi, amma wannan abu ne wanda wallahi sai wanda yake cikin shi zai iya ga muku abin da yake yin shiga ciki. Allah subhanahu wataala saka ma duk wanda ya hanya aka fito da waɗannan saura.
Alhamdulillah ai kowa na murna, kowa na jin dadi, duk wanda aka kama duk yanzu an sako su, kuma duk wanda suka sa hannu suka gan an fitar da kowa Allah ya saka musu da alheri. Ai addu'an da mutane ke yi, zan baka misali. Akwai ta rana da naje wani masallaci ina nan na sallah, aka tashi ana ma addu'a kan uwata da take cikin daji, amma ba ma san ga yaran wanda ke cikin daji gashi cikin masallaci ba. So haka ne mutane suke addu'a, Allah ya saka musu da alheri.
Duk da harare da kuma sace-sacen da ƴan bindiga suka dinga yi a wasu sassan Najeriya dai, sace fasinjojin jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna da aka yi a watan ukun wannan shekara shi ya fi ɗaukar hankalin duniya, domin kuwa shi ne irin shi na farko a Najeriya, kuma adadin mutanen da aka sace ya wuce waɗanda aka saba gani. Yanzu dai tambayar da wasu ƴan Najeriya ke yi ita ce shin anya ko koda an dawo da zirga-zirgar jirgin kasa mutane za su samu natsuwar ci gaba da shiga? Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Mahmud da kashi na biyu na labaran duniya.
Hukumar zaben Najeriya ta INEC ta fitar da jerin sunayen 'yan takarar gwamna da na 'yan majalisar jihohi gabanin kaddamar da kamfen ɗinsu a hukumance a ranar 12 ga watan nan na Oktoba. A jihohi kamar Lagos an samu kimanin 'yan takara 15 na gwamna daga jam'iyyu daban-daban ciki har da APC mai mulki da kuma babbar jam'iyyar adawa ta PDP, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Nasiru Adamele Kaya ya aiko mana daga Abuja.
Hukumar ta ce ta sanya idanu kan dukkan zaɓukan kuma ta bar gurbin sunayen 'yan takarar da ke shari'a sahihin ɗan takara a kotu. Jami'a sashen labarun hukumar Zainab Aminu ta ce hukumar a shirye take ta cika ta gurabin da duk waɗanda kotu ta yanke hukunci su ne sahihan 'yan takarar.
Duk ɗan takarar gwamna wanda an yi zaɓe da shi kuma kila wasu dalilai ko jam'iyyar shi bata kawo sunan shi ga hukumar zabe ba sai ba a kafe sunan shi ba yanzu. To idan dai har ya shigar da ƙara kotu, idan kotu ta yanke hukunci ta bada umarnin cewa a saka sunan shi din a cikin jerin yan takara, to hukumar zabe har kullun tana amfani da umarnin kotu kuma za ta yi dukkan aiki da hukuncin da kotu ta zartar.
Bayan duba sunansa ya fito a jerin sunayen, dan takarar gauna na jam'iyyar Hamayya ta PRP a Katsina, Imran Jino, ya buƙaci hukumar zaben ta dore da misalan da ta bayar musamman irin zaben gwamnan Oshun inda yan adawa suka karba daga APC.
Muna ƙara ba su ƙarfin gwiwa da ƙara yaƙini kan cewa za su iya yin zaɓe mai kwantar da hankali wanda ya fi kowane sahihanci a Najeriya, dangane da irin ƙoƙarin da muka ga sun yi a Anambra, a Ekiti da Oshun. Lalle muna ƙara kiransu da su ƙara ɗaura ɗan mararsu domin su gudanar da zaɓe wanda kowa hankalin shi zai kwanta.
Shi kuma ɗan takarar SDP a Adamawa, Dr. Umar Ardo, wanda shi ma ya ga sunansa jerin ƴan takarar, ya yi hasashen a zaɓen 2023 maguɗi ma ba zai yiwu ba.
Hakika Nasiru sunana ya fita, ni ne ɗan takarar gwamna na jam'iyyar SDP. To rigin yanzu ya ƙare a siyasan ƙasar nan, rigin ya ƙare a zaɓe. Don haka insha Allahu mai gaskiya, mai aƙida, mai kuma tausayin talakawa shi za a zaɓa.
Za a gudanar da zaben gwamnonin da 'yan majalisun jiha ranar 11 ga watan Maris na baɗi. Babban zaben na Najeriya na 2023 zai fara ne da na shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokokin tarayya a ranar 25 ga watan Fabrairu.
A gaida Nasiru da ya kawo mana wannan rahoton, kuma gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda hukumomin birnin tarayya Abuja da na jihohi shida da ke kewaye da birnin suka daɗa ƙarfafa shirinsu na taron dangi ma 'yan bindigar da ke addabarsu. Hassan Mai da kaina gare ka.
A wani yunkuri na shawo kan ƙalubalen tsaro da ya dabaibe jihohin da ke tsakiyar Najeriya, Abuja babban birnin tarayyar kasar tare da haɗin kan jihohi 7 da ke makwabtaka da ita sun kaddamar da wani shirin haɗaka mai take Operation G7 da nufin tunkaran wannan ƙalubale gadan-gadan. Na nemi ƙarin bayani daga kwamishinan 'yan sandan birnin Abuja, CP Babaji Sunday.
Wato wannan G7 wanda ya kunshi haɗin kan jihohi 7, Kaduna, Niger, Nasarawa, Kogi, Plateau da Benue da ita kanta FCT, domin waɗannan issues na kidnapping da banditry da take damun duka waɗannan jihohi, kuma Abuja a matsayinta na seat of government, to sai ya zamana waɗannan gwamnoni na jihohi shida da shi ministan tarayya na Abuja aka haɗa kai, aka yi meeting, aka ce ya kamata a yi forming wannan abun. Daman tun can an yi, dai tana bacci ne. To yanzu sai aka tada ita, muka yi na ɗaya, muka yi na biyu operation duka waɗannan jihohin. To yanzu muna na uku, wanda na kaddamar da ita a kwali, FOB na sojoji na battalion na 176 a kwali, wanda kuma ya kumshi Nigerian Army, Navy, Air Force, Civil Defense, DSS, NDLA, Immigration da kuma Vigilante da Hunters. Kuma muna samun haɗin kan mutanen gari, duk an fantsa mu cikin daji, duk inda waɗannan kidnappers in da bandits suke, ƙoƙarinmu shi ne mu ga cewa mun yi flushing dinsu out of FCT territory da kuma sauran jihohi 7 ɗin nan.
Wannan hoɓɓasa dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan bindigar ke addabar wasu ɓangarorin jihohin da ke makwabtaka da birnin Abujan. Alal misali, jaridar Daily Trust ta rawaito cewar 'yan bindigar suna da sansanoni kusan guda 10 a yankin karamar kumar Lafai ta ɓangaren jihar Neja da ke kan iyaka da Abuja, al'amarin da ke zama barazana ga Abujan. To ko 'yan sandan sun san da haka?
Shi ne ma sababbin wannan G7 ɗin, kuma gaskiya mun samu wannan labari, kuma muna wani abu a kai.
CP Babaji Sunday, kwamishinan 'yan sanda na birnin Abuja. Masana tsaro irin su Dr. Yahuza Amal Getso sun yi tsokaci.
Wannan abin karfafa gwiwa ne kwarai da gaske idan an yi wannan din kuma zai zama mafita in Allah ya yarda wacce za ta iya kaiwa ga gaci. Kwamishinan na 'yan sanda na Abuja ya jagoranci tawagar su waɗannan jihohi yayin da suka shiga wani operation a kwanakin baya. Wannan abu madalla ne kwarai da gaske.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka tauka mai ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da, menene duniya, menene dadin duniya, menene duniya, menene dadin duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin hanyoyin shawo kan matsalar kare haƙƙoƙin ƙananan yara da kuma rage nawaitawar da ake masu a gidaje da dama. Yau ma muna tare da Bashir Mamman, shugaban gamayyar ƙungiyoyin fararen hula, da ɗan jarida kuma babban edita Ibrahim Musa da ke nazarin hanyar shawo kan abin da hukumomi ke ɗauka a matsayin bautar da ƙananan yara da ake a ƙasashen nahiyar Afirka da dama. A yau baƙin sun bayyana illolin da ke tattare da wannan ɗabi'a. Ga jagoran tattaunawa, wakilin Musulmi Muna Barma, da ci gaban tattaunawar.
In aka lura, sai a ce wannan amfani da yaran yana kawo illa sosai na wajen ba su damar zuwa karatu, na ba su damar su yi rayuwa ingantatta ta yarinta. Saboda kaga kamar in ka ɗauki wajen hanyar hawa, yaron da ake tadawa ƙarfe 1 na dare, ƙarfe 2 na dare a kai shi mahauta, yana gani da idan shi yadda ake
mayanka.
Yana gani yadda ake yanke dabbobi, yana ganin jini jage-jage kowane safiya. Yaran nan yana iya tashi da rishin tasai, saboda yana gani a kowane lokaci yadda ake hidda rai, kuma lokacin da ake kai shi lokaci ne mai tsanani, saboda akwai sanyi wurin da ake aikin, tsananin sanyi ke da kwai, saboda ka san sai da shambur salad abin harkar nama
ko na'urar sanyi.
Sannan gashi shi kankan shi aikin tsakan latiza ne yake shi, ana ihu, ana wane ne da sauransu, ba yanayi ba ne wanda ya cancanci yaro. To shi ne ake jawo hankalin mutane masu amfani da yara washen wannan. Ba wanda ya hana su koya ma yaransu aiki, amma su kiyaye da kare ɗiyansu daga wannan gurɓataccen rayuwa koko abinda zai hana su yi karatu. Saboda yanzu in ka ɗauki kamar mahauci, yanzu in ya ba ɗan shi dama ya yi karatu ya zama babban masanin likitan dabbobi, ai ƙaruwa ce gare shi. Saboda sai ya dawo ya taimaka ma baban nashi, ya wuce inda shi baban nashi ya kai wajen sanin wannan aikin. Kenan in ya ce tun da wannan lokacin zai hana shi wannan inci koko alhurmar da Allah ya bashi na yaje yi karatu, shi ma mai zirhi ya zama mai matsayi. Kenan ya cuta ma yaron, kuma ya cuta ma kanshi. Saboda yaron in ya ce abinda baban shi ne kadai yayi zai zama, kenan ba a samu cigaba ba cikin iyalin. A lokacin in ya bashi dama yaje yayi wannan karatun, yaron zai dawowa ya taimake shi, kuma ya taimaki al'ummar tasu gaba ɗaya. Tana yiwuwa ma cikin aikin nasu akwai gyaran huska da yawa wanda zai kawowa aikin ya samu inganci wanda ya yi na daɗin. To kashi tsokacin da na su ɗan kawo bisa kan wannan cewar akwai ƙididdiga a halin yanzu bisa kan aikin yara, akwai ta bisa kan al'amuran gona, al'amuran gandari, kuma akwai ta bisa kan al'amuran bakin haure wanda ake cewa migration. Shi ma an yi takaddama sosai, akwai an yi bincike da kyau wanda suka ba da damar ganewa cewa ana amfani da yara sosai ta wannan fannin, saboda ai kaga yawanci yanzu buyu-buyun da ake gani nan Yamai na harko dai da yawancin su ba ɗan Yamai bane, in ma ɗan Niger ne ba ɗan cikin garin Yamai,
yara ne da ake zuwa da su daga ƙauyuka,
daga wani ƙauyuka, in kuma ba ɗan Niger bane to daga wata ƙasa suke, daga wannan ƙasar inda suka taho. Ita dillaliye wadda take amsu yaran, ita kuɗi ne take zuba ma uwayen, wanda su in suka zo nan suka yi aikin ita suke zuba ma, sai an biya ta kuma sai ta ci riba. To shi ne ake cima threat de person. Kenan kamar
safara ce ta
safara ce, wala safara ce mutum ya zo ya sa wani aiki dan ya yi amfani da aikin shi ya ci gajiya.
Ballantana ga yara.
To ballantana ga yara. Da a wancan lokacin kamar yadda ka sani mutane suna yin shi ta wajen Saudi Arabia, ana yin shi ta wajen Sudan da wani wani ne, su ne kake gani wa'annan hajoyin nada wanda sai su zo nan sai su tahi da kananan mata guda goma guda 20 su tahi da su can su yi safararsu. In kuka je dama da kun je kasar duk sai amshe muku passport ɗinku, sai ku je a sa ku cikin gidaje ku yi ta aiki tukuru, daga nan da kuka shiga ba ku sake hituwa sai nan da maza a koma gida. To ka gani kenan abu ne wanda ya kasance akwai shi, kuma har yanzu ba a samu aka ciwo kan shi ba, saboda al'amari ne yake gamuwa da abu biyu. Ina son in dawo bisa tambayar taka a gurguje abu na harin tsananin talauci. Akwai talauci wanda mutane suke kuka da shi sosai, saboda kasan kasanmu ya kasance hiyar da kashi 83 duka manoma da makiyaya ne. Don ka ita kuma noma wata tara ne cikin wata 12 na shekara ake yi, kenan wa'annan wata uku ne cikin wata 12, kenan wannan wata tara zamna ne ake ba a komi, kenan wannan yana kawo ba talauci na katai, wanda yake sa mutane duk ma abinda yake iya kawo musu wani abu suna iya shiga su yi shi don su samu. Na biyu akwai tsananin jahilci, saboda mutane har yanzu ba a gane ba da wai ba yara damar su je su yi karatu mai zurfi yana iya kawo taimako ga iyali kuma ga al'umma baki ɗaya don ta samu ta bunƙasa yadda ya kamata. Sannan fitattar na uku in an diba akwai cewa su wa'anda suke abun har yanzu ba su ji ga jikinsu ba, saboda kamar ƙwararren mataken wanda ake ɗauka, mataken da ake ɗauka har yanzu suna samu su kewaye su bi ta wata satatta hanya su yi aikin ba tare da an sani.
Akwai wasu ƙarin dalilai Malam Ibrahim waɗanda kake ganin su ne masababin wannan al'amari na bautar da yara?
To bayan abin da Bashir ya gani, ai wani dalili shi ne mutu zuciya. Mutane ne zaka gani zuciyarsu ta mutu, mutum ya san lahiyar shi nau yana iya tashi shi aiki ya nemo, amma a'a bai nemawa, ya dogara da yayi ya maula. To wanda ya dogara ga yayi ya maula alhali lahiyar shi lokacin ayi aiki, me zai baka mamaki dan ya tura dan shi ya je nemo mishi kuɗi? In muka ce mu dawo bisa abin da ya faru a shekarar 2012 bisa cikin yankin Hamada nan Agadez, inda matan kanci suka mutu tare da yara, da muka je yin reportage cikin garin muka fara tambaya wai menene ma ya kawo hawan ga abin, ya wasu cewa suka yi abin da ya sama matan ke ta haya ba wani abu bane wai saboda wata wurin tattahi Algeria ta je ta samu dukiya ta aiko gida an masa rufin kwano, mamakin ayi rufin laka.
Na'am.
To wannan rufin kwano da an haga ta yi shi ne ya jawo duk wasu sauran mata
ya kwadaitar da su,
zai kwadaitar ku tashi ru da diya da komi ka tai, da muka ba masa gidajen tambayoyi kai kana zaman mi, matar ka za ta tashi ta sai har da yaran ka neman kuɗi kai kana nan zaman ne, kawai sai ka ji mutum ya yi ce maka a'a ita ta ce tana iyawa ta tambaye shi izini shi kuma ya bata.
Babu wani dalili da mai kwari,
babu wani dalili mai kwari ba irin ga tunani. In ma ka kawo shi ka ce mishi ko addinance ai namiji to ra'ar mi shi ne ka ɗauka alƙawarin ya ɗauki nauyin shi kula da iyalin shi, kenan in ne ma za a tahaya kai ne namiji kai kamata ka je ka nemo ka kama matar ka kuma ka kawo
biyan naka, wasu abubuwa na
amma a'a mutuwar zuciya ta sa mutane sun fi son su kowane lokaci suna zamani idan aka ƙara aikin gona da bashi ma shi ke bin Niger cikin ya daɗe wata hudu, in kaka ta yi kyau zai wata hudu, in ba ta yake wata uku ne ma ko biya ƙari malamakin aishi a'a a samu sana'ar da za a yi kuma din neman kuɗin nema washe kai babba magidanci kai ne ya kamata a ce ka ta yi tunda diyar da aka yi Hausa yake cewa dubara yaro ta haita babba abinda babba ya cinkayo daga zaman yaro ko wani abu ya hau baya cinkayo shi
haka ne abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba inda zamu nemi gano tushen wannan matsala ta bautar da kananan yara yanzu a madadin bakin namu Bashir Mamman shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula da dan jarida kuma babban edita Ibrahim Musa sai jagoran tattaunawa Sulaiman Muna Barma da kuma Jimbe Hamza daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muka tabo a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Ku jama'a tambaya ni kira. Ku wadi ko kan wadi?
Wadi haba.
In yi shiru ko in yi magana?
Mata su baka amsa.
To gaishe ki, kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare
kar mu zama yan daba muna bin yan siyasa
shin matasa masu satar mutane ma na so a mutunta su ko kuwa haute gurin shawara
ba daukan ba filata ne ba komai bane abida lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi ma
ya illa tura yayan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne
ko wallahi su sani wa'anne da intellectual da suke ko uwan su wata ran sai sun zo sun sa su woho
menene woho
zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya ku kasance da muryar Amurka
To masu sauraron mu kada fa a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
Jami'an gwamnati da na hukumomin tsaro a Najeriya sun ce an kubutar da ragowar fasinjojin jirgin kasan nan da 'yan bindiga suka garkuwa da su a watan Maris din da ya gabata. 'Yan bindigar dai sun tada bam ne a hanyar layin Dogon suka kuma farwa jirgin wanda ke kan hanyarsa ta zuwa Kaduna daga Abuja babban birnin kasar. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar fasinja 8 suka kuma yi awan gaba da wasu da dama. Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami nau'in ballistic guda biyu masu tafiyar gajeren zango waɗanda suka doshi yankin Japan a yau Alhamis. Pyongyang ta harba makaman ne bayan atisayen haɗin gwiwa da Koriya ta Kudu da Amurka suka gudanar da kuma dawar wani jirgin yakin Amurka zuwa yankin wanda martani ne ga gwajin makaman da Koriya ta Arewa ta yi a baya-bayan nan. Wannan shine karo na 6 cikin kwanaki 12. Karo kuma na farko tun bayan da Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami mai cin matsakaicin zango. Kasashen da ke samar da man fetur a duniya karkashin kungiyar OPEC ciki har da Rasha sun zabtare adadin man da suke haƙowa a rana da ganga miliyan 2. Matakin da ake ganin zai taimaka wa Rasha samun kuɗaɗen da za ta ci gaba da yakin da take yi a Ukraine. Kana zai kawo cikas ga yunkurin da shugaban Amurka Joe Biden ke yi na rage hauhawar farashin man fetur a ƙasarsa. Jami'an fadar gwamnatin Amurka ta White House sun soki wannan matsaya da kungiyar mai mambobi 23 suka cimma a Vienna. Masu bashin baki sun ce akwai yiwuwar wannan mataki ya kara haifar da komala tattalin arziki a duniya cikin 'yan watannin da ke tafe.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku na sabon shirin kafin mu yi sallama da ku muna miƙa sakon ta'aziyya ga masarautar Duguri a ƙaramar hukumar alƙalari jihar Bauchin Najeriya saboda rasuwar Yariman Duguri Alhaji Baffa Muhammad a Turkiya a ƙarshen mako Allah ya rahamshe shi ya kuma ba da dangana malaman. Haka kuma yana miƙa ta'aziyya ga dukkan 'yan uwa da abokai saboda rasuwar malama Salome Garba, matar ƙaninmu Isiyaku Garba, wadda za a yi jana'izar ta yau dinnan nan da nan bayan sujjadar biso a majami'a. Allah ya rahamshe ta ya kuma ba da dangana, amin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da Jumba Hamza wanda shi kuma ya haɗa, sai kuma injiniyanmu na yanzu Jimmy Cook, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.